أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين والصحابة الغر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بكم الأسعد وأعوانا درسي نا رجال من ساول حول الرسول صلى الله عليه وسلم وانا شيء درسي نا سبعين لهدو كما يومنا رعنا الأخو بوتا ماري إفراتا دمو بيودا سلم لأخو ورزولي لدا شاقي بوتا شعبان نشكرا تا دمور قريب لدا مين لهدو بان هجرة شبابا عليه الصلاة والسلام وشي إن شاء الله وزا متاشي كان تاريخ انتا انتي سيدة فاطمة بنت الخطاب بن نفيل القرشية العدوية جرؤور سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنها تعالى لكن فرقه فرقه على السلام السلنة ومتاع مسلنة يعني تم فرقه بيّن الأدين المسلمين تعالى دم جنتا سيد بن زيد بن عمر بن نفيل وندا دم بفاني جريتا wato dan uwa ne akan hadin zumunta sai ya aure ta. Al Imam Ad-Darqutni ya rawaito a cikin littafin sa Kitabul Ikhwa cewa ainihin sunanta Umayma, wanda kuma din ce ainihin sunanta Fatima, amma ana mata laqabi ne da Umayma din. Kuma ta haifa shi sai irin Zaid dan shi mai suna Abdurrahman, kuma yadda Al-Hafiz Abu Umar Ibn Abdul Barr ya fara. Kuma wannan mata wanda suna da labari mai girma ko kuma tasiri mai girma cikin musulunciyar ɗan uwanta sirna Umar bin Khattab radiyallahu anhu. Muhammad bin Usman wanda aka sani shi da Ibn Abi Shayba ya kawo cikin tarihinsa da kuma Abu Nu'aym shi ma ya rawaito ta wata hanyar da kuma hanyar Ishaq ɗan Abdullahi ɗan Sari shi kuma daga Mujahid shi kuma daga Abdullahi ɗan Abbas radiyallahu anhu ya ce wata rana na tambayi sirna Umar ɗan Khattabi game da labarin shigar shi addinin musulunci. Sai ya ce na fito daga gida na zare takobi na riƙe a hannuna bayan musuluntar sirna Hamza da kwana uku. Ina tafiya ina ta maganganu sai muka haɗu da wani bawan Allah daga ƙabilar Banu Makhzum wani shi ya riga ya musulunta. Sai na ce mishi yanzu shin kamar addinin iyayenka kake yi ka koma addinin Annabi Muhammadu? Sai ce ƙarai kuwa, kuma kar ka manta akwai waɗanda sun fi ni kusancin nasaba zuwa gare ka su ma sun bi wannan addini. Sai na ce mishi zuwa kake nufi? Sai ce ai da ƴar uwarka da kuma surukinka duka sun musulunta sun bi wannan addini. Yace daga nan sai na juya da baya na tafi zuwa gidan da ƴar uwata take aure gidan Sa'id bin Zaid. Ina sai na tarar da ƙofar gidan a kulli amma sai na ji wani sauti ƙasa-ƙasa sautin karatu. Ina sai na ƙwanƙwasa suka buɗe min ƙofa. Yayin da na shiga sai na ce musu wannan wani irin sauti ne nake ji kamar karatu. Sai ƴar uwata ta ce min a'a baka ji komai ba, babu abin da ka ji. Ba mu gushe ba dai muna magana ina ce masa na ji labari cewa ai kun musulunta. Yana ce a ba musulunta ba, amma da na matsa masa can na mari ta kan fuskarta yana ce iya an musulunta ɗan kai duk abin da za ka yi. Da na Umar ya ce daga nan da na ga jini ya bayyana a kan fuskarta sai kuma tausayin ta ya kama ni. Yana ce ku nuna min littafin da kuke karantawa. Yana ce a'a ai kai ba musulmi ba ne, kai ba musulmi ba ne, kai mushriki ne, don haka ka je kai wanka ta sunna sai ka zo mu baka. Da yaje wanka ya zo suka ba shi littafin wato takardun da ke ɗauke da rubutun Alƙur'ani a jiki. Sai na Umar ya fara karantawa. A sannan dama yana daga cikin mutane ƴan ƙalilan a garin Makka waɗanda sun iya karanta rubutu kuma sun iya rubutawa. Abin da suka ba shi dama sai su ɗaha ne.
yana karantawa da kansa yace kai wannan magana ba zai yi wa ce dan adam ne yayi ta ba zai yi wa ce mutum ne yayi kirkire ta ya tsara ta ba daga nan sai ya fara niyyar shiga addinin musulunci sai tambaye shi yanzu ina zai sami annabi Muhammadu sai ce shi yana gidan Arqam ibn Abdul Arqam shi dogaran da fitar to a lokacin dama ya tarar da su ne suna karatu da shi sirkin nashi sai rubun zai da kuma kanwar shi Fatima bint al-Khattab da kuma Mus'ab ibn Umayr Mus'ab radiyallahu anhu dama yana koyi sai ya fito fili sai ce mishi almushirinka ya Umaru hakika lalle na jira nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana addu'a yana cewa ya Allah ka buwayantar da addinin musulunci da ɗaya daga cikin umaran nan guda biyu kuma Amr ibn Hisham wato Abu Jahl ko kuma Umar ibn Khattab ita to da alama Allah ya karɓa addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam akan daga nan sai na Umar sai ya fita ibn gidan Arqam ibn Abdul Arqam yayi sanya musulunta a hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to Fatima bint al-Khattab radiyallahu anha tana da kissoshi irin waɗannan da yawa misali akwai lokacin da sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ya ga kafirai sun zo su suna nema su cinna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ɗakin Ka'aba sai ya zo ya shiga cikin magana yana cewa yanzu kuna ƙoƙarin ku kashe mutum saboda ya ce Allah ne ubangijinsa a tabbatar rajulan an yaqula rabbi Allah yanzu kuka kashe mutum saboda ya ce Allah ne ubangijina ya tunkuɗa wannan ya doke wannan ya tunkuɗa wannan ya doke wannan daga nan sai suka rufu a kan shi suna ta dukan shi mai duka na yi mai yaguni na yi irin suka yi mishi kasa-kasa akwai wani kafiri ya hau kan cikin ruwan cikin sai ya zauna ya ɗauki takalma haka irin na katako ya riƙa buga mishi akan fuskar shi irin fuskar sai na Abubakar radiyallahu anhu gaba ɗaya ta kumbura daga nan aka ɗauke shi baya gane komai a sannan ya riga ya furga haife shi dangin shi suka ɗauke shi suka mayar da shi gida da ya je gida yana dawowa haifinsa farkon abin da ya fara tambaya shi ne ina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi ne yana nan kalon ita to akwai nan gan shi da mahaifiyar shi da kuma ita Fatima bint al-Khattab suka kai shi suka kai shi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai kuma wani hadisi naka wanda aka rawaito ta hanyar Fatima bint Muslim al-Azdiyya ita kuma ta karɓo daga Fatima bint Khuza'iyya ita kuma daga Fatima bint al-Khattab ta ce aƙila na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ta arzalu ummati bi khairin ma lam yadhhar fihim hubbu dunya fi ulama'i sifat wa qurra'i jihad wa jababirati wa idha zahara khashitu an yaqumuhum Allah bi iqab Allah sallallahu alaihi wasallam yace al'umma ta ba za su bushe ba cikin alkhairi matuƙar dai tsananin san duniya bai bayyana ba a cikin su tsananin san duniya ko zai bayyana ne cikin wasu irin malamai fasikai masu bayyana da sabon Allah da kuma makaranta alqur'ani jahilai mutum yana karanta alqur'ani amma kuma ga shi jahilai saboda ya ƙi ta ce nemi ilimi ko jababira da kuma sarakuna azzalimai Annabi sallallahu alaihi wa sallam idan irin wannan ya bayyana to ana tsorace musu cewa Allah zai game su baki ɗayan su da hukuma wannan ko shine irin halin da muke ciki a yanzu saboda za a ga malamai kai tsaye sun fito sun zama tamkar 'yan siyasa kuma malamin zai fito yana yin rantsuwa irin ta ƙarya to ga wannan ai shine fasikanci ko muka ji suna wani lokacin zancen baka za ka ji malami yana yi a wurin tafsiri yanzu tafsirin wata aya sai ya tsaya ya yi baka sannan ya wuce kuma zuwa aya ta gaba kuma waɗannan wasu su ne malaman da ake ganin su ne wayayyu kaga dole bala'i ya bayyana malamin da ya zama haka ta yaya zai iya gyarawa wani kuskurensa ita ta hanyar zagi ya zagi wancan ya aibanta wancan ya zagi wancan ya aibanta wancan Qur'an Zuhar kuwa wato makaranta Al-Qur'ani kuma jahilai yana karanta alqurani amma kuma ga sunan jahili yana karanta alqurani ya haddace wasu wuraren a ciki ko kuma ma ya haddace shi baki daya amma sai dai ka tambaye shi farallan alwala bai san su ba ba zai iya kawo su ba. Nadan biyu shi farillan sallah bai san su ba zai iya kawo su ba. Nadan biyu shi yadda ake yin wankan janaba cikakke ba lalle ne ya iya tsara maka shi yadda yake ba. To kaga wannan shi ne jahilci da Al-Qur'ani shi na karantawa amma saboda bai tashi kuma ya nemi ilimi ba ya zama wato jahili a cikin addini. Hakanan sarakuna azzalumai da suna yanzu sun bayyana ko'ina tun da kafin shi da ba su da komai. Amma daga lokacin da aka ba shi rukun amanar wannan al'amari na al'umma sakatare ya yi ne ko wani garanta ko wani abu shikenan tsakanin ƙarya da gaskiya sai da ya dawo ya zama shi ne wani saboda abubuwan duniya da ya tara. To idan abubuwa suka zama haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ina tsoro cewa al'umma ta Allah zai game su baki ɗayansu da azaba da wanda ya yi da wanda bai yi ba. Daga wannan magana ce babba wacce yanzu haka muna cikin yanayin da Allah ya ke yi. Daga nan sai tarihin Ummu Hadiyatul Ansariya radiyallahu anha wacce ainihin sunanta Nusayba. Wasu malaman tarihin kuma sun ce ainihin sunanta Nasiba ba Nusayba ba. Sunan mahaifinta Al-Harith. Wani masar ce a sunan mahaifinta Ka'ab Abu Umar ibn Abd al-Barr ya ce a wannan kuskure ne domin Nasiba bintul Ka'ab ita ce Ummu Ammara wacce mun ji tarihinta a baya. Ummu Hadiya ta rawaito hadisai daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa. Ta rawaito hadisan kuma ta hanyar sirna Umaru radiyallahu anhu kuma wasu ne sun sahabbai sun yi karatu wurinta kamar sirna Anas ibn Malik da kuma manyan tabi'ai irin su Muhammad bin Sirin da kuma Hafsatu bin Sirin da Isma'il dan Abdurrahman dan Atiya da kuma Abdul Malik bin Umair da sauransu suna da dalibai da yawa daga cikin tabi'ai kuma suna da hadisai da yawa waɗanda ta rawaito cikin wankan gawa da sauransu. Da wata Ummu Hadiya tana daga cikin waɗanda suka wanki gawar ƴar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Sayyida Zainab ko Sayyida Ruqayya ɗaya daga cikin su da ko su tara su wacce ita Ummu Hadiya ita ta wanke ta. Yawa daga cikin manyan malaman tabi'ai sun kasance suna da ƙarfin hukunce-hukunce daga bakinta. Akwai hadisinta wanda Imam Abu Dawud ya rawaito ta hanyar Qatadatu daga Muhammad ibn Sirin cewa ya kasance yana koyon wanka daga zan Ummu Hadiya. Hatta yadda ake wanke mamaci duka ya koya ne daga wajen Ummu Hadiya. Hatta suna da hadisai a cikin Sahih Bukhari da Muslim hadisanta da yawa. Daga cikin hadisan nata akwai hadisin da take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranar Idi ya umarce mu da mu fita da ƴan mata da zaurawa da sauran ƙananan ƴan mata haka da manya har zuwa dai ƙarshen hadisi. Haka na akwai hadisin ta akan maganar bai'a cikin waɗanda nan sallallahu alaihi wasallam ya ke bance su da wasu hukunce-hukunce na addini. Misali lokacin da ka zo yin bai'a da nan sallallahu alaihi wasallam ya yi mubaya'a da su mata da ta cewa nan ne ba za su riƙa yin kukan kyara ba. Kukan kyara shi ne wani irin kuka da sukan yi kamar biki a zamanin jahiliya idan an yi wa mace mutuwa ɗanta ne ya rasu ko ɗan uwanta ko babanta ko kuma mijinta. Yadda gayyato wasu mata na musamman idan zauna a gidan haka za su wuni suna kuka duk sun yi wasu adadin kwanaki ana kuka ana maganganu ana yayya ga tufafi ana maganganu haka. To da addinin musulunci ya zo sai ya hana wannan. To ita Ummu Hadiya bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu harshen wannan ya nuna cewa Rasulullahi akwai wace tun zamanin jahiliya dan uwana ya rasu ta zo ta taya ni irin wannan kuka ni kuma na yi mata alƙawarin cewa idan irin wannan ya same ta zan rama mata. Ya Rasulullahi ina so kai min izini zan rama mata. Rasulullahi alaihi wasallam sai shi kenan amma ki yi sai da je kuma ta yi din. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga girman shi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya kai ke bantu wasu daga cikin mutane da wasu hukunta hukunta na musamman. To na zuwa na mara ya tara irin waɗannan hadisan a wuri guda ba shi hadda hadisin Ummu Hadiya. haka nan akwai hadisin ta a cikin maganar sarki wanda yake cewa kunana na kullu kudrata wa sifrata ba'ar tsori shay'a mun ga shi a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam mun ma san sahabbai ba ma kidaya kudra wato irin gurbataccen jinin nan wanda yake zuwa bayan sarki da kuma sifra wanda ga tarkar jajaja yana zuba daga gaban mace wanda duka tace ba ta kidaya ta bakin komai inda sun da sun yi tsarkin zuwa da sun yi wanka in ya zuwa ƙarshen haila hadisin yana nan a cikin bulugul barani bin a wannan izinin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bai ta ba kowa da kowa ba iya ita kadai abu ya ta ba kuma idan iya ita kadai din ma a iya wannan lokacin akwai irin wannan din da yawa akwai irin su Khuzaima da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ci shi da cewa shaidar ka ci shi kadai kamar shaidar mutum biyu take in kana da wani abin ka da kake neman shaidar mutum biyu don kaka bi shi kadai ya shaida shi ke shi ma wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake ci shi da hukunci sannan akwai hadisin ta a cikin maganar jama'iza wannan yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu bin jana'iza ko mata maraka gawa har zuwa kabari Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sai dai bai karfafa hanan ba wato in ya kama mace da je makabarta za ta iya zuwa kenan mijinta ko ɗanta ko yayanta ko mahaifinta in ya rasu tana iya rikiyar gawan ta raka shi har zuwa kabarin sa haka nan an rawaito da wadarita hadisin na Aisha radiyallahu anha wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo garita ke har inda kun yi shirin shin akwai wani abinci a wajen ku na Aisha ne ta ce a'a babu sai dai dan wani abu na daga akuyan nan ta sadaka da ka aika wa Musaiba sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ni wannan dan ai sadaka ta riga ta je muhallinta wato akuya ce haka ta sadaka Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya raba sai ba wa ita na tsaye aka aika mata da shi to ita kuma da ta yanka akuya ta gyara nama sai ta aiko da wani daga cikin nama zuwa gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ita abunta sadaka aka bata gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai ka ta ba su ko da ka za su yi ci saboda su kaida su suwa lura shi ba sa cin sadaka haka nan akwai wani hadisin ta cikin sahihu muslim wanda ita umma iya take cewa na raka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaki har sau bakwai na gudun shi na kan jire musu rumfunan wato wurin kwanan su ya zuwa ila cikin sahihul bukhari hadisi daga Hafsatu bintu Sirin tace umma iya radiyallahu anha ta zo garin Basra idan sauka gidan nan na Banu Qalab ibn Sa'd ne shi Abu Asim An-Nabil ya ba mu labari daga Amr bin Zarah shi kuma daga Jabir bin Sulh daga Ummu Sharahin wace ita kuma barariyar baiwa ce ta Ummu Abiya tace Ali sai na Ali dan Abu Talib radiyallahu anhu ya fada shi ya kai shigo wajen Ummu Abiya ya kan yi bacci haka da rana a gidanta da kuma baiwa ta da ta kuma tana share masa dumi haka daga jikin shi radiyallahu anhu haka nan akwai ruwaya da sanin cewa Ummu Abiya tana da shi mata yi wanzu mai sai suka yi wanzanci haka in abu ya kama na mata kamar kaciya da sauran su takan yi har ma akwai hadisin da aka rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba ta shawara cewa idan za su yi irin wannan din za su yi wa mace kaciya lalle ta riga yankan sama sama domin wannan shine yafi haskakawa ga fuska kuma ya fara bautuwa ga miji kaji mata ya sahabbai radiyallahu alaihi to bakwai suna raka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wuri ne daga nan sai tarihin ash-shafa'u ma'ika sayyidina abdurrahman dan au radiyallahu anhu wannan daga cikin dangin banu zuhrata wato dangin mahaifiyar annabi sallallahu alaihi wasallam a wani kaulin ma an ce tana daga cikin wadanda suka halarci lokacin da nana amina bint wahab ta yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda akwai ruwaya da aka kama da zari da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi fishi yayi atishawa kuma sai ta ji yayi magana alhali yana jari yayi hamdala ga ubangiji sunanta shaffa'u bintu auf bin abd bin haris bin zuhrata az-zubair bin bikari fi sai mahaifiyar abdurrahman dan auf kuma ta yi hijira tare da yar uwarta mai suna abbaydiya bintu abi qais bin manas abu umar ibn abd al-barri yace to bisa wannan abd auf kakan abdurrahman dan auf wato na zama mahaifinsa da kuma aufu kakan shi na zama mahaifin shi yan uwan juna ne uwa da uba da dukkanin su yayan abdurrahman ibn al-haris ne dan zuhrata ya kasance kamar mahaifin abdurrahman dan auf an sanya masa sunan babban shi ne wato aufu din ibn al-asir kuma yace ibn abi asim ya ambata cikin tarjumar abdurrahman dan auf cewa sunan mahaifin shi al-anqaw wani mutum ce ainihin sunan da shi ne shaffa'u shaffa'u bintu auf bin abdulharis bin zuhrata ta kasance da ita da mahaifin abdurrahman dan auf ƴaƴan babban su kuma ya tabbata cikin ruwayoyi da yawa cewa ta musulunta kamar yadda ya zo a cikin ruwayar Quraysh daga Abdullahi dan Abbas cewa mahaifiyar Abdurrahman dan Auf ta musulunta Ibn Sa'd ya ce mahaifiyar ita Shaffa'u din ita ce Sulama bint Amir bin Bayaba bin Subay al-Khuzai ta kasance ita Shaffa'u tana daga matayen da suka yi hijira daga Makka zuwa Madina kuma ta dalilinta ne aka sami sunnan nan ta ƴantar da bawa ga mamaci bayan ya rasu domin ita ta rasu ne a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ɗanta sayyidina Abdurrahman ya zo zan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi bayan ga da ta rasu shin zan iya sayan bawa ƴantar da shi da niyyar Allah ya kai mata ladan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce mishi kwarai ko za ka yi Allah sai Abdurrahman dan Auf sai je sai bayi sai ƴantar da su da niyyar Allah ya kai mata ladan rashin sabu a nan sallallahu alaihi wasallam an samu da yawa waɗanda su sun musulunta kuma mahaifansu mata ma sun musulunta daga cikin al'asarin mubashirun akwai sayyidina Ali radiyallahu anhu akwai sayyidina Abubakar radiyallahu anhu in duka kowanne mahaifin shi ta musulunta ga shi Abdurrahman dan Auf radiyallahu anhu ko kuma sayyidina Sa'ad dan Abi Waqqas duka iyayensu mata sun musulunta daga nan sai tarihin wata mata mai suna Shammus bintun Nu'man bin Amir al-Ansariya mata ce daga cikin matayen garin Madina kuma an rawaito ilimi daga gare ta ita ma daga gare ta ne aka rawaito hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa nan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da yake gina masallacin shi mala'ika Jibrilu ne ya zo ya tsaya yana nuna mana ɗakin Ka'aba idan aka gama sai ka ɗakin Ka'aba ɗin aka gama sai ta masallacin da daidai ɗakin Ka'aba sannan sai yi balatan ya tafi ga ruwayar hadisin ma daga Shammus bintun Nu'man ta ce kamar ni ina kallon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da ya iso Quba yana ƙoƙarin aza a harsashin masallacin na Quba yace sai na gan shi annabi sallallahu alaihi wasallam kan ɗauki marmarar dutse ya riƙe a hannunsa har sai ya zo ya daidaita shi da wani dutsen ya ina kallo zuwa jikin ma'aiki alaihi salatu wassalam mai haske yace sai wasu daga cikin mazaje wato wasu daga cikin sahabbai suka zo su ya rasulullahi ka daina ɗauka bari mu ɗauka ba mu abin da ke hannunka mu ɗauka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce a'a je ka ɗauko wani irinsa annabi sallallahu alaihi wasallam har sai da aka harsashin masallacin tukunna yana cewa inna jibrila ya ummu ka'aba yace ga mala'ika jibril nan yana nuna mun ɗakin ka'aba da yawa daga cikin malamai suna ganin cewa wannan masallaci na Quba shine masallacin da yafi kowanne masallaci daidaitar al-qibla in banda masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan mata Shammus bintun Nu'man ta gaban shi tana daga cikin matayen da suke mubaya'a ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu albarka.
Amin.
Daga ita ce Sayyida Shema'u bintul Harith bin Abdul Uzza bin Rukaa, yar uwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ce ta shayarwa. Abu Nu'aym ya ce Abu Sulaiman ya ambace ta, wato al-Imam Tabarani kenan, amma bai kawo hadisin ta ba. Ita ce yar uwar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta shayarwa. Abu Umar ibn Abdul Barr ya ce Ash-Shayma'u ko kuma Shamma'u ainihin sunanta Huzafa. Ibn Ishaq kuma ya kawo wata riwayar ta hanyar Yunus bin Bukayr da waninsa, cewa ɗan uwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na shayarwa, akwai wani mai suna Abdullahi, akwai mai suna Unaisa bata ci, ko kuma Huzaifa da rabatanta da suna Shayma'u. Dukkaninsu ‘ya’yan Al-Harith ne, wanda ake mishi alkunya da Abu Kabashata. Amma ita Huzafa ɗin nan ko Huzaifa ita ce Shayma'u ɗin. Laƙabin Shayma'u ɗin shi ne wanda ya fi rinjaye, wanda aka fi ambatanta da shi. Malaman tarihi sun ambata cewa Shayma'u ta kasance tana rainon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da yake jariri da ita da mahaifiyarsa Halimatu Sa'adiyya. Ibn Ishaq ya karɓo ta hanyar Wadwatu Sa'adi, cewa Shayma'u yayin da ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce, ya Rasulullahi, wallahi ni ce fa ƴar uwarka ta shayarwa. Sai ce, mai ce ce alamar wannan? Wata shaida kake da ita? Cewa ke ɗin ce, yadda ce akwai wani abu ka alama da kai ni a bayana wata ranar da na goye ka. Ita nuna wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wajen, yana ganin sai ya ce da ta nan take, sai ya ce mayafinshi mai albarka sallallahu alaihi wasallam, sai sun faɗa mata a ƙasa, ya ce ta zauna. Annabi sallallahu alaihi wasallam kyautata mata sosai. A ƙarshe ya ba ta zaɓi, ya ce idan kina son zama ki zauna nan wurina, kina abar so kuma abar girmamawa, idan kuma kina son ki koma wajen mutanenki, shi kenan zan ba ki kyaututtuka, sai ki tashi koma wajen. Sun ce, bari dai ya Rasulullahi, ina so ka je da ni daɗi, sannan ka mai da ni zuwa ga mutane na. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo mata kayayyaki na alfarma, tun daga kan sutura da dabbobi da kayan abinci masu yawa, ya bata lautu na raƙumi masu yawa ya bata, sannan kuma ya sa aka raka ta zuwa ga mutanenta Banu Sa'ad. A wani ƙaulin kuma an ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa mata har da wani bawa mai suna Makhul da kuma wata baiwa mace. To sai aka haɗa su aure da bawan da kuma baiwar, ba su gushe ba, suna ta hayayyafa zuri'arsu suna yawaita a cikin Banu Sa'ad. Imamul Mustansiri ne ya fitar da hadisi ta hanyar Salamatu bin al-Fadl, shi kuma daga Ibn Ishaq. Ibn Sa'ad ne ya ce Ash-Shayma'u ta kasance tana rainon ma'aiki alaihi salatu wassalam tare da mahaifiyarta, kuma ta kasance takan goya shi sallallahu alaihi wasallam. Abu Umar ibn Abdul Barr ya ce dawakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wato dawakan yaƙi na sahabban shi, sun kai har ya cikin Banu Hawazin, sai suka kamo fursunonin yaƙi. To a cikin hadda ita Shayma'u ɗin suka kamo ta a cikin ɗaurarrun yaƙi, suna tun kuɗaɗe ne ta ce, ku mun a hankali, ni fa ƴar uwar shugaban naku ne sallallahu alaihi wasallam. To yayin da suka kawo ta gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ta ce, ya Muhammad, ni ce fa ƴar uwan nan taka. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya gane ta sallallahu alaihi wasallam, ya yi maraba da ita, mai shimfiɗa mata mayafin shi, ya zaunar da ita akan mayafin ta zauna. Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tausayi, sai ga shi idanuwansa masu albarka suna zubar da hawaye, sai ya ce mata, in kina so ki zauna nan wajena, ki zauna, in kina so ki koma zuwa ga mutanenki, shi kenan sai ki koma, zan ci gaba da sadar da ke da zumunci. In kuma kin fi son zama a nan guri na, to ki zauna, kina a bar girmamawa kuma a bar ƙauna. Sai ce, ya Rasulullahi, zan koma zuwa ga mutane na. To daga nan sai ta musulunta, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ta kyaututtuka masu yawa, ya ba ta raƙuma da awaki da tumaki da kuma wasu bayi guda uku maza da kuma baiwa guda ɗaya mace. Muhammad bin Mu'alla al-Azdi ya kawo cikin littafin sa mai suna kitabut tarqi yana cewa al-sayma da kafin shi yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake jariri lokacin tasowar shi tana mishi waka tana cewa ya rabbana ajilana muhammadan ata arahu yafi'an wa amrada thumma arahu sayyidan musawwada wa bid'a alihi ma'an wal musada wa bihi izan yadumu abada tantar waka shi ne cewa ya ubangijinmu ka wanzar mana da annabi muhammad ita har dai in gani shi ya girma ya zama saurayi mafi ƙarfi har in gani shi ya zama shugaba kuma abin shugabantarwa ya Allah ka bishi wutar maƙiyansa da masu yi mishi hasada kuma ka ba shi girma da buwaya wanda za su dawwama har abada. Abu Urwatu al-Azzi ya kasance idan ya karanta wannan nasida tata wannan waka ta da yana cewa ma ansana ma ajaba Allah du'a'aha na ma kin irin yadda Allah ya amsa addu'arta duk wannan abubuwa da kai buri game da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata don manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya raya shi ya kuma rayu ya kuma zama shugaban abin shugabantarwa ba wai a cikin larabawa ba kawai a cikin dukkan jinsin dan adam baki daya babu wani shugaban da ya kai shi ba ma a cikin ɗan adam kawai ba a har cikin sauran annabawa alaihi salam babu annabin da ya kai shi nan ɗauko da'irar manzanni nan ma babu wani manzo tamkai shi nan bar ma jinsin banu adam an koma jinsin aljanna ba taɓa tura musu wani annabi ba sai shi sallallahu alaihi wasallam nan koma wajen mala'iku babban shugabansu shine mala'ika jibril to mala'ika jibril shi kuma khadimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yake hidima ne kaga ya zama shugaba kuma abin shugabantarwa kuma makiyin shi kawai gaba ɗaya duk Allah ya bice wutar sun hura wuta can gaba amma Allah subhanahu wa ta'ala ya bice wutar su kuma bai kisa musu burin su a kan shi ba domin yanzu ina Abuja ina tasirin gabar Abuja da babu wuta ina wani ɗan mujira ina tasirin gabar da ya yi da ya yi babu ina irin su Abdullahi ɗan Ubayi ɗan Salu yana ina babu shi ba ko labarin shi labarin irin zuri a sama babu duk da cewa ƴaƴan shi daga baya sun musulunta bayan haka akwai wata baiwar Allah da ita ma tarihin ta yana da ban mamaki idan wata samu aljanna ne tun bata mutu ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ita yar aljanna ce ita ita ce ummu zuhur al-habashiyya ita mata ce in garma bakar fata doguwa karfa ummu zuhur kana mun ji tana fama ne da farfadiya sai ta zo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi farfadiya na da mu na so kai mun addu'a Allah ya ba mu lafiya Allah sallallahu alaihi wasallam yace in kin so ki hakuri Allah ya baki aljanna dan kuma kin so miki addu'a Allah ya yi miki kai miki addu'a dan ya rasulullahi zan yi hakuri kaji ha da imani in ya rasulullahi zan yi hakuri amma na so kai mun addu'a in farfaɗe ta bige ni kada in rika yin tsare shi kuma na kasance idan abin ya bige ni nakan yi tsare shi Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya mata addu'a shikenan sai zama dai tana faɗuwar amma babu tsare shi shikenan ta samu aljanna sabai sun kasance suna nuna ta suna cewa kun ga wannan matar Abdul Dan Abbas yana nuna wani ɗalibin shi ina jin Sa'idu ne Sa'idu bin Jubair ta ce mishi ka ga wannan matar da yar aljanna ce ta zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ka ji kaza kaza سيرة الأصبياء أم زفر الحبشية بين في كريم سيدة سهرة بنت سعد السائدية يرؤور سهل صحابة صلى الله عليه وسلم سهرة بنت سعد السائدية تعرف من جوة ران تعلو جوانا صلى الله عليه وسلم تسيا ما يكون الله شين رياها لسا مجي تقيني وانا أباك عال والله تبعه مجنكا ya ci wani tsara mara a jikin sa wanda zai kara mara danƙon so zuwa gare ka Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mata'un fid dunya wala khalaqa laha fil akhirah, ita mata dan jin dadi ne kawai na duniya, amma duk masu da sai wannan ba ta da sauran rabo a lahira. To kai duka matan mu ne yanzu aka ce mata ai wani yana bada gangariyar asiri na mallakar miji, to dan jaranta da take dan jijiyawa sannan bai fudu buwan sun ba za ta iya bayarwa, in dai zai mallaka mata mijin ta ya gama sai da kai ne. Dokazi ya kai 100 ma kita ba sai saboda an mallaka mata mijin ita ta mallake shi ko menene ko kuma za ta ji uku. To annabi sallallahu alaihi wasallam bai ya faɗa a cikin wannan hadisi yake, to in ta yi din dan jin daɗi ne kankani na duniya yan kwanaki kalilan mijin nan naki a kin daɗe kuna jin daɗin juna ke da shi a kun daɗe duk soyayyar ba da shekara 10 ko 20 ba da kin shekara 20 kina haihuwa daga nan komai ne zama ya sani kawai dai ana zaune ne saboda an saba da juna amma ba wai saboda ƙananan so ba, wani so wani marogaɗi da wata soyayya da menene menene wani duk an mutu wurin soyayyar dama kafin a fara haihuwa tana haihuwa sanda take maka yana raguwa tana rabawa tana bawa ƴaƴanta a cikin sanda take maka take kwasa tana bawa ƴaƴanta, in ta haifi ɗaya to za ku raba kai rabi shi rabi, in ta haifi na biyu to ka dawo kana da kaso ɗaya ƙarshen kaso kaso uku na soyayyarka, in ta haifi na uku to ka dawo kana da kwata, in ta haifi na huɗu to ka dawo kai ne mafi ƙanƙantar rabo a cikin soyayyarka, domin abin ya taso za ta iya bibita ƴaƴanta a kanka sosai kuwa, kuma da ɗan nata zai nemi wani abu ka kiwon har a idan ka sai ka gani idan shi ne koyi maka wani abu in ka nemi ka matsamar ko ka mishi wani horo sai ka ga idan ta ya canza saboda ba ta so ko ba kowace mace za ta har nuna fushinta ga ɗanta saboda ya saba ma ya zai mafiya yawa masu yin fitawa suna goyon bayan ɗan nasu suna ganin cewa ai kai ne ka fiye za ki kai ne ka yi kaza ka yi kaza, wata ma kai tsaye za ta koma goyon bayan shi. Haka nan Saharatu bintu Sahal radiyallahu anha, Imam Tabarani ya fitar da hadisin ta hanyar Ibn Lahiya shi kuma daga Abdullahi ibn Ubayra shi kuma daga gare ta Saharatu bintu Sahal bintu Sahal ta da tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullahi shin idan ɗayan cikin mu ta yi mafarki sai ta yi wanka, Nabi sallallahu alaihi wasallam sai ce mata na'am idza ra'at al-ma, shi mata idan har ta ga ruwa ta ga wani abu a jikin ta bayan ta farka shi ke mace da ji ta wanka, kawai da shi ma namiji in yi irin wannan mafarkin mata da ya ga wani abu a jikin shi bayan ya farka sai ya yi wanka. Wannan ya rufe Saharatu bintu Sahal. Bayan ta zo kuma Saharatu bintu Suhayl bin Amr al-Qurashiyya al-Amiriyya, wanda ita waccan ta farkon Saharatu bintu Sa'd al-Sa'idiyya a mutuniyar Madina ce, wannan kuma mutuniyar Makka ce. Saharatu bintu Suhayl al-Qurashiyya al-Amiriyya mahaifin Suhayl bin Amr a sahabi ne shi ma kuma mutumin Makka ne, kuma ita ta riga mahaifin nata ma shiga addinin musulunci ta musulunci ne tun da farko, kuma ta yi hijira tare da mijinta mai suna Abu Hudhayfa. Abu Hudhayfa ɗan Utbatu wanda shi kuma ɗan uwa ne ga Hind bintu Utba, mijinta ta yi hijira tare da shi zuwa ƙasar Habasha, a can a ƙasar Habasha ta haifa mishi ɗan shi mai suna Muhammad ɗan Abu Hudhayfa. Haka Ibn Ishaq ya faɗa a cikin littafin shi Ibn Sa'd yace fa yace mahaifiyarsa sunanta Fadimatu bintu Abdul Uzza bin Abi Qais daga cikin mutanen kabilar Sinu bin Nata Suhayl bin Amr, ta musulunta tun da farko a garin Makka kuma ta yi baya'a ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan ta auri Shammah bin Sa'id bin Qais, ta haifa mishi Amir, sai ta auri kuma Abdullahi ɗan Aswad ɗan Amr daga Banu Malik bin Hiss, ta haifa mishi ɗan shi mai suna Salim, sai ta auri Abdurrahman ɗan Auf radiyallahu anhu ta haifa mishi dan shi mai suna Salimu. To duka waɗannan ƴan uwan Muhammad ɗan Abu Hudayfa ne ta ɓangaren mahaifiyarsu, wato dukansu mahaifiyarsu guda. Akwai ambaɗinta a cikin hadisin Nana Aisha radiyallahu anha wanda Abu Dawud ya rawaito ta hanyar Muhammad ɗan Ishaq, shi kuma daga Abdurrahman ɗan Qasim, shi kuma daga Abu Bakar daga mahaifiyarsu daga Nana Aisha, cewa saharatinsu Suhayl radiyallahu anha wata rana ta yi irin istihada kuma wato jinin al'ada ya zarce mata. In zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ta gaya mishi sai yawan wacce da suka rika yin wanka yayin da za ta yi kowace sallah sai ta yi wanka, yayin da wannan ɗin ya zama ya wahalar da ita sosai, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci ta ta rika haɗa tsakanin azhar da la'asar ta yi musu wanka guda, magana da isha'i ma wanka guda. Haka nan an ambaci ta a cikin tarjamar Salimu Maula Abu Hudayfa. Ibn Salim ya ce ta kasance ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullahi, Salim ya kasance bawa ne gare mu, yana shigowa gare mu tun yana yawo, to yanzu kuma ya girma kuma yakan shigo alhali ya same ni ban sanya hijab ko kuma mayafi a jikina ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci da cewa ta shayar da shi nonanta, shi kina ya zama karkantanta dan ya zama babu hijab babu kowa. Kamar yadda suka san ruwayar daga Abdullahi ɗan uwan Imam Zuhri, shi kuma daga mahaifin shi yake ta kasance takan tatsi nonon ne a cikin ɗan wani ƙoƙo haka ko wani abu, sai ta aika mishi da shi, shi kuma sai ya sha. To sai da ta yi kwana biyar suna shayar da shi, daga nan shi kenan ya zama ɗanta dan ya zama babu hijab babu kowa. Amma wannan hukunci ne wanda yake kwantacce, ba hukunci ne wanda ya shafi kowa da kowa ba. Duk da kuma a cikin malamai akwai ɗaiɗaiku waɗanda suna kan wannan hukunci, kuma wannan hadisin ana kawo shi a cikin kisan a cikin hukuncin da ya shafi shayar da babban mutum bayan ya girma. Domin a ainihin yadda abin yake shayarwa wacce take yin tasiri, ita ce shayarwar da aka yi wa mutum yayin da bai fi kamar shekara biyu a duniya ba, lokacin da nonon shi ne kamar abincinsa. To duma ta da shayar da yaro shayarwar har sau biyar a lokuta daban-daban sai da ya shayar ƙoshi, to ta zama tamkar mahaifi ba zai aure ka ba har abada, ba zai aure ƴaƴanta ba har abada, ba zai aure kuma ƙannanta ba har abada, kamar yadda dai ba zai aure ƙannan mahaifiyarshi ko kuma ƴaƴan mahaifiyarshi ba. To wannan shi ne hukuncin addinin Musulunci. Da shi yasa irin abin da matan ƙauye suke yawan yi din nan, ƴan mata lallai a riƙa hana su. Kawai idan dai an kawo musu yaro raino, da zarar ya fara kuka sai su ɗauki nono su ba shi. Sun ba shi yau ya kaya ƙoshi, gobe mata za ki ɗauko shi raino, ya zo ya kaya ƙoshi a gunta. Jiyo ma haka za ka ma haka, ya sa ya ƙoshi a wajenta ya fi sau goma. Mahaifiyarsa ma ba ta sani ba. Wannan mutum mahaifiyar yaron ta sani ɗin, to amma sun sani kuma sun manta. Ana nan kuma wata rana sai ga ya bayyana yana son ƴarta ko kuma ƙanwarta ko kuma jikarta, wanda kuma kaga al'ada babu dama babu aure tsakanin. An yi haka ina jin ko kwanan nan akwai wanda ya kira ne yake tambaya cewa akwai yarinya ne da ya gani yana so, to amma mahaifiyar yarinyar ta ce mishi ta taɓa shayar da shi. Wata rana mahaifiyar shi tana zazzaɓi, shi kuma a lokacin nan yana yaro, da sai aka kai shi wurin mahaifiyar yarinyar ta maƙwabtansu ne sai ta shayar da shi. Amma shi bai san kwana nawa ba ne, ita ma kuma da gaya mar kwana nawa ba ne shayarwar. Mace to ƙa'idar shayarwar dai in dai ka sha ka ƙoshi ya kai sau biyar a lokacin nan baka wuce shekara biyu ba, ta zama tamkar mahaifiyarka, ba za ka aure ta ba, za kuma ka aure ƴaƴanta ba. Gaskiya kawai abin a haƙura, a haƙura kawai shi ne yake, tunda ita ba ta gaya mana sau nawa ne ta shayar da shi ɗin ba. A nan za mu tsaya, insha Allahu saura darasi guda za mu rufe wannan silsilar mai albarka, insha Allahu musamman saboda karatuwar lokacin azumi Ramadan, sannan kuma
insha Allah bayan Ramadan din da kuma dauki wani littafin musanya ko na hukunci ko ji ko hadisi ko fiqh sai a sanya shi gaba amma na anan babu komai mutumin da ya zuci nona iyalinsa anan babu komai ko shaye ya kushi ko fara ya dama da shi ba komai ba komai bai shafa auransu ba inda a yanzu na gama magana cewa sai in a lokacin nan bai wuce ɗan shekara biyu ba yaro da bai kai ɗan shekara biyu ba kaga ai nono abinci ne gare shi in ya sha zai gina mar naman jikinshi da tsokar jikinshi da kuma ƙashin jikinsa to ƙa'idar san makon ba wai sha ne sau ɗaya sau biyu ba a'a sai in ya sha ya ƙoshi ya yi dam ya ture da kansa sai an yi haka sau ɗaya sau biyu sau uku har sau biyar a lokuta daban-daban to daga nan shi ne hukuncin talon samkar mahaifi shi amma don tsakanin miji da mata wannan babu komai amin wallahu a'lam سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في الملل الاعلى الى يوم الدين وعلى اله وصحبه في كل وقت مهين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين